sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Noman da Dalal FM a kasar Ghana. Ana iya kama mu Alpha Radio Kumasi, sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan boahausa.com ko sashin hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Muhammad Hafiz Baballa ne da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Asabar 20 ga watan Janairun 2019 a daidai wannan lokaci. Da farko dai ga kanin labaran.
To da alamar Amurka da kungiyar Taliban sun cimma wata yarjejeniya ta jinyewar sojojin Amurka daga Afghanistan. Gwamnatocin wasu kasashen Turai uku sun ce za su dau jagoran yan adawa a matsayin shugaban kasar Venezuela muddin ba a gudanar da zabe cikin kwanaki 8 ba a kasar. Sannan bayan shelar sake bude ma'aikatan gwamnati da shugaban Amurka Donald Trump yayi, ofishin kasafi da gudanarwa ya sanar da ma'aikatu da cibiyoyi a hukumance.
Kanin labaran kenan. Za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar wasu yan bindiga sun kai hari a jiya Juma'a da daddare a wani gurin binciken ababen hawa da ke Tillabere. Har ila yau za ku ji cewa nakasassu fiye da miliyan 27 ne a Najeriya za su amfana daga dokar hana nuna kyama da tsangwama da shugaban Najeriya ya sanya wa hannu. Ko wane irin fata suke da shi?
Ba wata ma'aikata wato Disability Rights Commission wanda za a sa jami'ai wanda za su tabbatar cewa dukkan sharidodi da ke cikin dokan an aiwatar da su.
Bayan haka a jihar Taraba za ku ji cewa tsohuwar ministan harkokin mata ta Najeriya Sanata Aisha Jummai Alhassan ta musanta rahotannin janye takararta ta gwamnan jihar. Sannan Ibrahim Kalmasi Garba zai zo da shirin amsoshin tambayoyinku, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum ayi saurare ga labaran. Da alamar Amurka da kungiyar Taliban sun cimma wata yarjejeniya ta jinyewar sojojin Amurka daga Afghanistan, abinda wasu majiyoyi suka gaya muryar Amurka a yau dinnan Asabar kenan. A nata bangaren kuma Taliban za ta tabbatar cewa babu wata kungiyar ta'addanci ta ƙasa da ƙasa da za ta yi amfani da ƙasar ta Afghanistan wajen yin barazana ga Amurka ko wata ƙasa a nan gaba. An cimma wannan yin jituwar ce bayan tattaunawa ba ji ba gani ta kusan tsawon mako guda a tsakanin Amurka da wakilan 'yan tawaye na Taliban a Doha na ƙasar Qatar, haka zalika wakilan gwamnatin ƙasar ta Qatar da na Pakistan su ma sun hallara. Majiyoyin sun gaya muryar Amurka cewa suna kyautata zaton bangarorin biyu za su yi shelar cimma yarjejeniyar ta janyewa a wani lokaci daga yau dinnan Asabar zuwa ranar Litini idan komai ya gudana kamar yadda aka tsara. Gwamnatocin wasu kasashen Turai uku a yau Asabar sun ce za su dau jagoran yan adawa a matsayin shugaban kasar Venezuela muddin dai ba a gudanar da zabe cikin kwanaki 8 ba. Prime Minister Spain Pedro Sanchez da shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron sun ce kasashen su na gab da yadda da halaccin Juan Guaido a matsayin shugaban Venezuela. Mai magana da yan gwamnatin Jamus Martine Fritz ta bayyana ta kafar Twitter cewa kasar ta Jamus za ta goyi bayan Guaido idan Venezuela ba ta gudanar da zabe ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya nada kwararre a harkokin waje Elliot Abrams a matsayin manzo na musamman mai kula da manufofin Amurka kan kasar ta Venezuela da zumman maraido da tafarkin demokaradiyya a wannan kasa ta yankin kudancin Amurka. Ofishin kasafi da gudanarwa ya aika da sakonni jiya Juma'a ga ma'aikatu da cibiyoyin gwamnatin tarayyar Amurka da ke rufe na sanar da su a hukumance cewa a yanzu fa an buɗe su, saboda haka ma'aikatunsu na iya komawa bakin aiki. Sakon na shawartar cibiyoyin da su gaggauta buɗewa amma cikin natsuwa. Tun da farko shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu kan wani kasafin tafi da gwamnati na tsawon makonni uku, abinda ya kawo ƙarshen rufe ma'aikatan gwamnati na tsawo da wato na lokaci mafi tsawo a tarihin Amurka. To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausar Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Majalisar Dinkin Duniya ta ce an kashe wasu sojojin tabbatar da zaman lafiya 'yan asalin ƙasar Sri Lanka bayan da tawagar motocinsu ta hau kan wani bam a ƙasar Mali ta yammacin Afirka. Wani mai magana da yawun sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce wasu kuma sojojin na tabbatar da zaman lafiya 'yan asalin ƙasar ta Sri Lanka su shida sun samu raunuka a fashewar ta jiya Juma'a wadda ta auku a Mopti na yankin tsakiyar Mali daura da garin Duwazza. Mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya Farhan Haq ya ce wani sojan tabbatar da zaman lafiya dan asalin kasar Burkina Faso ma a jiya Juma'a ya ji raunuka a wani harin na daban shi ma daura da Duwanz din. Babu dai wanda ya dau alhakin kai waɗannan hare-haren. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya fice daga kasar wadda ke fama da zanga-zanga zuwa wani yankin da shi ma ke fama da rigingimu wato yankin Gabas ta Tsakiya inda ya shiga tattaunawa da takwaran aikinsa na kasar Masar Abdul Fattah El-Sisi kan siyasar yankin da kuma cinikin makamai zancen da batun shirin ficewar Amurka daga Siriya ya dabaibaye. Ziyarar ta kwanaki uku da Macron ya kai Masar wadda ita ce ta farko tun bayan da zama shugaban ƙasa a shekara 2017 na nuni da muhimmancin wannan ƙasar a yaƙi da ta'addanci da kuma wadda kuma ke ƙoƙarin sasanta rigingimun da ke faruwa a yankin. An bayar da belin wani tsohon mai ba da shawara ma shugaban Amurka Donald Trump kan harkokin yaƙin neman zaɓe mai suna Roger Stone kan kuɗi $250,000 jiya Juma'a 'yan sa'o'i bayan da aka kama shi kan wasu manyan zarge-zarge da wato da aka bankaɗo a bincike na musamman da ake yi kan katsalandan ɗin Rasha a zaben Amurka na shekara 2016 da yake fitowa daga kotu jiya Juma'a. Stone ya gaya manema labarai cewa ƙagi aka mun. Ba zan ansa wani laifi game da waɗannan zarge-zargen ba, zan kare kaina a kotu. Na yi imanin cewa wannan bincike ba wani abu ne illa bitar kullun siyasa, a cewar Stone yana mai jaddada biyayyarsa ga Trump. Jami'an hukumar bincike ta FBI sun damƙe Stone da safiyar jiya Juma'a a jihar Florida ta kudu maso gabashin ƙasar bayan da masu tayi alƙali yanke hukunci suka same shi da laifin ƙarya da yunkurin yin cikas ga shari'a da kuma jirkita shaida.
Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu sai fagen rahotanninmu, kuma za mu fara ne daga jamhuriyar Nijar, inda za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari a jiya Juma'a da daddare a wani gurin binciken ababen hawa da ke dab da fita daga garin Tilabere. Amma 'yan sandan yankin sun hallaka wani dan ta'adda guda ɗaya. Ga wakilin Musulun Muminu Barma da ƙarin bayani.
Rahotanni daga garin na Tilabere na cewa a wajejen karfe 9 na daren jiya Juma'a ne wasu mutane kimanin 5 cikin wata farar mota dauke da bindigogi suka afka wa tashar bincike ta 'yan sandan ƙauyen Tilakaina da ke gabda mafitar Tilabere a kan hanya mai zuwa Ayoru. Bayan musanyar wuta ta wasu mintoci da dama, 'yan sandan sun yi nasarar murƙushe wannan hari da ya yi sanadiyar mutuwar ɗan bindiga ɗaya. Sannan an samu jin rauni a ɓangaren jami'an tsaro yayin da sauran maharan suka juya zuwa inda suka fito. Wata majiya mai zaman kanta ta danganta wannan galaba ta jami'an tsaro da jajircewar wata mata 'yar sandar da ta laɓe a ofishinsu a lokacin da takwarorinta maza suka arce. Kawo yanzu ba wata sanarwa daga ɓangaren mahukunta a kan wannan hali, kuma dukkan wani yunkurin jin ta bakin hukumomin yankin Tilabere ya citira, domin maga takardar gwamna Sa'idu Kimba da na kira ta wayar telefon bai daga wayar ba. Yankin Tilabere mai makwabtaka da kasashen Mali da Burkina Faso na daga cikin yankunan da ke karkashin dokar taɓaci a nan Nijar a sakamakon tsanantar ayyukan ta'addanci. Sannan yankin na matsayin wani sansanin sojan rundunar kasashen G5 Sahel, ba idan rundunar sojan Faransa ta Barkana da ke sintiri da sunan yaƙi da ta'addanci. Abin da ya sa yawaitar hare-hare a wannan yanki ke ɗaure kan jama'ar wannan ƙasa. Mu fari kenan da na tuntuɓi Alkasim Abdulrahman, wani mai sharhi akan sha'anin tsaro.
Yammacin ƙasar nan iyaka ga da ƙasar Mali da kuma iyaka da ƙasar Burkina Faso. Abinda da ya kamata sojoji su yi irin farmaki wanda suka kai gabas maso kudu ta ƙasar nan suka shiga cikin ƙasar Najeriya suka yi yunkurin magance wannan aiki na ta'addanci, irin wannan yunkurin ne ya kamata nan ma a yammacin ƙasar su yi, su tunkari wuraren da su yan ta'adda suke kuma su kai musu farmaki wanda ya kamata irin wanda suka kai can. To ina ga wannan shi zai sa a magance. Dama dai wani yaki ne mai tsawo wanda zai dauki lokaci ana yin shi, ba wani abu bane wanda zai kare dan lokaci haka gajere. Doguwar tahiya ce kuma saboda haka irin husa'o'in da suka nuna a can jihar ta Difa kuma irin wannan husa'o'in ne ya kamata su yi aiki da su anan kin kuma dan a samu wannan abu ya magance, da kuma goyen bayan ita al'umma na bisa kan labari ta rika bada da duk inda suka ga wani abu wanda ba su yarda da shi ba.
A ƙarshen watan Disamba da ya gabata ma'aikatar tsaron Nijar ta sanar cewa rundunar mayakan ƙasar sun yi nasarar hallaka 'yan bindiga kusan 300 a wani farmakin ƙasa da sama a kewayen tafkin Chadi da kogin Komadugu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sule Mumuni Barma. Daga jamhuriyar Nijar kuma bari mu leƙa Najeriya, inda za ku ji cewa masu bukata ta musamman fiye da miliyan 27 ne a Najeriya za su amfana daga dokar hana nuna kyama da tsangwama da shugaban Najeriya ya sanya wa hannu a ranar Larabar da ta gabata. Ga wakiliyarmu Zainab Babaji da cikakken rahoton.
Kimanin nakasassu fiye da miliyan 27 ne a Najeriya za su amfana daga dokar hana nuna musu kyama da tsangwama da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sanya wa hannu a ranar Laraban da ta gabata. Nakasassun sun kuma yi kira wa shugaba Buhari da ya jajirce wajen tabbatar da aiwatar da dukkan sharuɗan da dokar ta kunsa don ba su ƴancin su. Dokar wacce shugaban kasa ya sanya wa hannu ta umurci a gina hanyoyi da zai sauƙaƙa wa nakasassun shiga gine-ginen gwamnati da hanyoyin sufuri kamar motoci, jiragen sama da na ruwa da majirgin ƙasa. Mr. Ayuba Gufan shine daraktan cibiyar tallafawa na ƙasassu ta Beautiful Gates a nan Jos.
A gaskiya wannan doka ya faranta mana rai kwarai, kuma muna roƙon shugaban ƙasa biye da rattaba hatimi aje kuma do mataki don dokan yana bukatan a kafa wata ma'aikata wato Disability Rights Commission wanda za a sa jami'ai wanda za su tabbatar cewa dukkan sharidodi da ke cikin dokan an aiwatar da su.
Sunana Nuhu Larme. Wani lokaci ba sa hannun bane aiwatarwan shine damuwan, domin barace-baracen da kike ganin na rashin tunawa da mu shi yasa yan uwa suke bara. Mu nakasassun ma mu daina sake jiki, abinda zaka iya yi zaka iya yi, saboda haka abinda ya same ka kasancewa Allah ya san da kai.
A cewar Madam Patricia Pam da ke mamba hukumar inganta harkokin nakasassu na jihar Plateau, sun yi na'am da matakin da shugaban kasar ya dauka.
Wannan dokan zai kare mana mutuncin mu ta gefen abin da ake kiran shi accessibility. Kin ga kowane gida da aka kira shi ya kamata ninda na kasa ko ninda nake tafiya da wheelchair ko kuma in makafi ya ce zamu iya mu shiga wannan wuraren. Kuma banda haka ta gefen makarantu kowane aspect de na rayuwa wannan dokan ya ketata mana rayuwa.
A wata hira da nayi da shi a baya, gwamnatin jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura wanda shi ma ke da lalurar na kasa yace na kasa suna buƙatar tallafi.
Nasarawa mun bude makarantu guda uku na kulawa da na kasassu a kowane shiya na mazaban sanata. Na lafiya zai zamanto ita ce cibiya wanda za a fara ma yaro tun daga elementary har ya kai kusan zuwa university. Duk wanda yaron sana da na kasa ya kawo mana shi bai zama yaron sa ba kuma ya zama to yaron gwamnati, da dan Allah za mu ba yaron na ilimi mu bashi komai da komai ba tare da mun ce iyaye masu biya komai ba.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Madalla a gaida Zainab Babaji. To har yanzu dai muna Najeriya, inda za ku ji cewa a jihar Taraba tsohuwar ministan harkokin mata ta Najeriya sanata Aisha Jummai Alhassan ta musanta rahotannin janye takararta ta gwamnan jihar. Ga wakilin Ibrahim Abdulaziz da cikakken rahoton.
Ko a zaben shekarar 2015 sai da aka fafata da tsohuwar ministan sanita Aisha Jummai Alhassan da ake walakabi da maman Taraba, inda har ta leƙo mata ta koma lokacin da ta samu nasara a kotu. To wai ko ina gaskiyar batun cewa yanzu ta janye takarar take a jam'iyyar ta UDP tare ma da marawun ɗan takara kamar yadda wasu kafofi ke bayyanawa a yanzu.
Ta ban tsaya wa Darius ba, ba kawai ta yi ba, ina nan ina tsaye kamar mashi na tsaya ne domin in ci zabe ta ƙarya ne ban sauka wa kowa ba ban goyi bayan kowa ba kuma na goyi bayan kaina ne kuma na roƙon goyi bayan Allah da kuma goyi bayan jama'a domin mu sami canji a Taraba ƙarya suke
kai na masu cewa kuma kun kula auren Zobe da jami'ar da take mulki a jiya wato jami'ar PDP kan cewa nan ma kuma kina marawa shi gwamnan jiha Darius
wannan sharri ne kazafi ne ban ya ce wa duk wanda ya wannan magana ba kuma ranan gobe kiyama zan tsaya da ni da shi a gaban Allah mu yi shari'a domin me Darius zai bani a rayuwa me Darius yake da shi rufin asiri daidai gwargwado Allah ya yi mani sannan ina son goyi bayan Darius wani rike ne ya hana ni shiga PDP ai ba wanda ya rike ni da sai in shiga PDP in je goyi bayan shi don menene za a ce na abin nan Darius dai na kada shi zabe 2015 Allah ne bai bani mulki ba kuma yanzu ma idan Allah ya yarda zan kada shi saboda haka mun bar mishi na me ba wanda na barwa ina tsaye
to sai dai kuma wannan mako na zuwa ne yayin da Tuni Tawaga dan takarar APC Sani Abubakar Alladi ke sake fita gangamin campaign ba wani hari da aka kai musu aukari yayin da suke kan hanyar ta zuwa Ibbi dan takarar na APC ya koyi gargadi ne da aka kaucewa bangan siyasa tare da neman gafara al'umman jihar Karawa da suka taka a baya
daga 2015 akwai wakin da basu ji dadi na ba sai shugabanci a Taraba akwai wanda bai ji dadi ba don haka ina roƙa tsakanin da Allah duk wanda na fara da ya fi kana nake makami mu tsalla lafiya da juna ayi zaben da lami lafiya ta a ya ga fota ko mutum nan takara ka koma kai koma campaign daga wurin iyalinka wurin kannenka wurin makwabtanka wurin parliament naka
kuma da menene dai yanzu ku an zura ido a ga yadda wannan dambarwa ta jihar Taraba za ta kaya yayin da babban zabe ma ke ƙara matsowa Ibrahim Abdul Aziz Sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Nigeria
a ga yadda Ibrahim Abdul Aziz har yanzu kuna tare da Sashin Hausa na murar Amurka a birnin Washington DC Yanzu agogonmu na cewa karfe 10 na safe da minti 17 ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saki saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na ansar tambayar su kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak da Suleiman Sani daga Kano da dai sauran masu sauraronmu da ke son jin tarihin matar nan da ta kirkiro haɗakar ƙungiyar mata musulmi ta Najeriya a turanci Federation of Muslim Women's Association of Nigeria from one a taƙaice. Marigaya Aisha Lemu wadda Allah ya yi wa rasuwa ranar 5 ga watan nan na Janairu Amina tana 'yar shekaru 79 da haihuwa. Idan masu tambayar na saurare ga ci gaban ansarku da wakilin muryar Amurka Amina Mustapha Nasiru Batsari ya samu daga wani dan marigayya Aishar mai suna Nuruddin Lemu. To amma za mu dan koma baya kaɗan mu dora daga inda Nuruddin ke bayanin abin da ya faru bayan dawowarsu jihar Naija.
So daga da muka dawo nan ta samu aiki principal na Women's Teachers College. So
Niger
WTC ta ci gaba tana aiki a wurin shi kuma yana alkalin Sharia Court har lokacin da ta ji kaman gaskiya tana son ta juya hankalin ta sa ta yi duk kokarin da za ta iya wurin fadakar da addini ta IET ta hanyar IET. So sai ta bar aikin gwamnati ta zama full time da'awa
ta kuma harkokin da'awa ke ba
exactly so cikin wannan suka yi establishing Women's Teachers College suka assasa women's classes inda mata musulmai za su iya zuwa su ƙara gane addini to a lokacin irin islamiya ta farko Amina na mata so ita ta fara kafa shi da of course ta taimakon sheikh tare suke abubuwan su sannan suka fara weekend school wato da ranan
ranan karshen mako kenan
so kowace sati sai kaga waɗanda suke primary school wanda suke son a dan ƙara exactly a ƙara musu ilimin addini sukan zo so nan mu ma muka yi karatun addini tare da sauran yara da yawa a nan mina alhamdulillah. Daga nan kowace ranar Alhamis da ita Hajiya da sauran abokanta da 'yan mata musulmai har da Sheikh Ahmad Lemu sai su haɗu a nan falon gidanta. Suna tafsir, suna sharhu na hadith, suna dai karatun addini. To daga nan ne suka zo da tunanin kafa wata kungiya da za ta zama kaman lema, kaman umbrella na kungiyoyin matan musulmai a Nigeria. To suka tattauna da abokansu da suke su jihar Sokoto da nan da can, haka aka zo aka kafa form one. So form one ta fara a nan ta alhamdulillah dai yanzu kusa kowace jihar
daga nan mina aka fara form one
haka. Kuma suka ce suna son ita ta zama amira nasu kaman shugabansu dai ta farko. So alhamdulillah aka kafa form one tare da ita da abokananta. So da ita kuma da abokanan nata akwai wata Dr. Mairo Bugaji. So su ne suka je Gambia da Ghana da Sierra Leone da Liberia. To nan suka je su ba mata goyon baya, su yi inspiring nasu, su yi encouraging nasu, su ma su kafa irin form one a can. So nan aka kafa form WAG a Ghana, aka kafa form WASL a Sierra Leone, aka kafa form WAL, aka kafa form WAGA a Gambia. So wayannan kuma alhamdulillah duk sun yi gaba, sun ci gaba. So haka form one ta zo. Form one na Niger suka kafa makarantu, form one wata wuri kuma a kafa clinic irin ana da'awa a rural areas, kauyuka. Suka zo nan mina IET ma sai ta kafa primary school nata, ta zo ta kafa secondary school, New Horizons College. Suka kafa primary school, nursery primary, kuma ta taimaka aka kafa wata makaranta a Abuja, Sunrise International School. Kuma akwai wani Modibo school, primary school ne a Wushishi. Shi General Wushishi. To shi ya ce yana son ta taimaka a ta manage makarantar, shi zai biya albashi da saura, amma dai ta sa ido ana kama inspectoral services da wannan. So aka ci gaba da wannan. So alhamdulillah ta ga cewa gaskiya tun lokacin da take a Sokoto bata ji daɗin irin koyar da addinin musulunci da kuma fahimtar musulman Nigeria musamman mata. Kuma ta ji kaman al'adunmu na nan arewa mun takura ma matanmu da yawa, ba mu son su yi karatu. Wani boko ma ba a damu da ita ba, balle a ce mata su ɗauki boko da gaskiya. So don haka zuciyanta ya je more to karatun mata, advancement na mata. Amma kuma ta san cewa ai ci gaba ba mata kawai bane. So don haka aikin da'awa ya an hada da mazan da mata, gashi kuma alhamdulillah ya ba ta goyon baya, kuma ya ba sauran matan goyon baya. So aka kafa form one, sannan aka kafa AMIS, Association of Model Islamic Schools, ya zama kama umbrella na waɗanda suka kafa makarantun primary school ko secondary school amma kuma musulmai ne, kuma suna son ana koyar da addini sosai, su samu ungiya. So nan ne aka sa ta kafa AMIS. Kuma alhamdulillah AMIS kaman dai da form one ta zama on her own in ita bazu. AMIS ma alhamdulillah suna da members daga states across the country, daga duk Nigeria. So ana training malamai, ana training teachers, ana training principals, alhamdulillah ai improving dai makarantun musulmai. Ta fara rubutu.
Amma abin da nake son tambaye ka kenan, sai to ko cikin gogwarmai ta rubuta wasu littattafai haka?
Ta cikin wa'azin da take bayarwa da lectures da take bayarwa nan da can wa'ansu an mai da su littafai to akwai wanda kuma musamman ta rubuta su don a koyar da addini so ta rubuta textbooks wanda alhamdulillah ana amfani da su a America ana amfani da su a Australia United, UK Gambia Nigeria alhamdulillah
littattafan da ta rubuta din nan me suka hi mai da hankali wajen fadakarwa akan addini koko da sha'anin rayuwa gaba daya
ai ka san addini dama game da yadda za a bada hidaya ne ga rayuwa gaba daya amma kuma in za a rubuta textbook kamata yayi a san me syllabus amma abinda ta yi kokari ta yi sai ta duba syllabus na Islamic studies banda abun da ake bukata a syllabus me kuma ya kamata yara su sani game da musulunci so wannan sai ta hada kuma a cikin littafin so ba kawai ma za ta bi syllabus bane za ta tabbata eh indai suka karanta littafin nan insha Allah za su yi passing IRK ko IRS Islamic Studies amma banda haka me kuma ya kamata a ce yara a zamanin da muke ciki su ma su gane game da addini game da zamantakewa ko zaman lafiya tare da wayanda ba musulmai ba ya za su kare kansu daga extremism kuma irin takfir da disunity da sauran matsalolin da muke da su al'umma kuma
wato da rabuwar kai kenan
exactly so ta yi kokari dai ta tabbata cewa littafin da ta rubuta
kamar da ta gano ta rubuta
wai
suna da yawa
kai
ma ba za ka yi tunda su rubuta
eh na san dai suna da yawa ba mamaki sun kai ko 20 ko 30
amma wani ne manya sunayen su kaman biyu ko uku
banda su textbooks din ta rubuta littafai akan tahzib ta yi collection na hadithai on moral conduct and character building and kan akhlaq
dukansu da harshen turanci ne ko da harshen larabci ne
dukansu da harshen turanci ne amma akwai cikin su wanda aka fassara cikin yaruruka da yawa fa akwai wanda aka fassara cikin larabci akwai wanda aka fassara cikin yaren su India
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ci gaban tarihin Margaya Aisha Lemo da ansar wasu tambayoyin wataƙila. Yanzu a madadin Nuruddin Lemo da ya ansa mana tambayoyin da wakilinmu Amina Mustapha Nasir Batsari, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe.
A gaida Ibrahim Kalmasi da amsoshin tambayoyinku, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar email. Sai sako daga Bala na Yashi, unguwar Sarkin Noma Lakwaja, yace salam biyoye Hausa, matakin da shugaba Muhammadu Buhari ya dauka na dakatar da alƙalin alƙalan Najeriya yayi daidai. Wannan zai nuna cewa ba wanda yafi ƙarfin doka, kuma zai nuna duniya Najeriya da gaske take yi gurin yaƙi da cin hanci da rashawa. Muna fatan wannan mataki zai sa duk wani mai shari'a ya shiga taitayin sa. Sai sako daga Alhaji Umar Foreba Gashuwa yace salam biyoye Hausa muna taya sabon mukaddashin alƙalin alƙalan Najeriya Ibrahim Tanko Muhammad murnar rantsar da shi da shugaba Muhammadu Buhari a fadarsa da ke Abuja mu dai fatan mu Allah ya sa albasa ta biyo halin ruwa kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice
to a takaicen da alamar Amurka da kungiyar Taliban sun cimma wata yarjejeniya ta jinyewar sojojin Amurka daga Afghanistan abinda wasu majiyoyi suka gaya muryar Amurka kenan a yau dinnan Asabar
da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin gaba ɗayan sa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa sai anjima
La meilleure musique et les dernières nouvelles, c'est sur